بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
أم حسبت أن أصحاب الصف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى
لما لبثوا أمدا. Wannan shine wato kissa ta ashabul sahabi, wato yadda Allah subhanahu wataala ya ba mu wannan kissa. Da farko ya fara da muqaddima, wanda shine mun karanta ayoyi 9 na farko, sannan kuma yanzu ya kawo kissar haka a jimlace daga farkon da har ƙarshe, amma a taƙaice. Daga nan kuma zai zo kuma yayi ta kuma dalla dalla ya warware, wato za ta zama kashi 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 har kaman 15. Wato in su bangarori 15 su ne suka haɗu suka yi kirkar ta ashabul kahf. To a jumlace Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, am hasibta, ko kana zato ne, wato kayi zaton cewa anna ashabul kahf, su ashabul kahf waɗannan samari, wato labarinsu war raqimi, da kuma raqimi menene raqimi, an ce wani dutse ne wanda aka rubuta sunayensu a jiki da kissarsu da tarihinsu. Lokacin da wannan sarki da Qayanus suka bayyana a gare shi, suka kiyarda da addininsa na bautawa gumaka, suka gudu, kuma aka neme sama da ƙasa, ƙas da bis aka rasa. Yake to wannan akwai mamaki, mutane kai ba wai wani abu aka ce za a yi musu, kawai an ce ku je ku shawara, kuma shi kenan a neme su a rasa. To da abin ya yi nisa ba a gansu ba, shi ne ya sa wani dutse mai alfarma aka rubuta sunayensu ya saka a cikin tassarsa. Wani sun ce wani shi ne Ar-Raqimu, wani sun ce Ar-Raqimu shi ne kadan, wani sun ce Ar-Raqimu shi ne wannan inda dutsen yake, to shi ne sunan gurin kenan Ar-Raqimu. Amma dai galibin malamai sun ci yadda da wannan allon da aka rubuta sunayensu. To su Yahudawa suna cewa wannan kissa ita ce kissa ta fi mamaki. Lokacin da Nadir bin Haris da kuma Utba bin Abi Mu'ayt su ne da waɗanda Qurayshawa mushrikai suka tura su wajen Yahudawan Madina, laƙana musu tambayar da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. In ya amsa annabi ne, in bai amsa ba annabi ba. Mun yi bayanin da suka zo ga abin da ya faru a can baya. To su sun ɗauka wannan kissa ta fi komai mamaki da ta'ajibi. Saboda haka Allah ta'ala ya ce kana tsammanin wato kissar waɗannan ashabul kahf din wato ta kasance ajaban, wato wacce tafi wani ban mamaki a cikin ayoyinmu. Akwai abu wannan ai ba komai ne ba, idan ma aka kwatanta da Alkur'ani, idan aka kwatanta da waɗansu abubuwan waɗanda ya kasance ba a san su ba sai Allah ne ya sani, Alkur'ani ya fi su. To saboda haka ba wani abu mamaki ba ne a gurin Allah subhanahu wataala. Akwai abubuwan da ya waɗanda suka fi wanda mamaki, shi ne zai ba da kibtar a dunkule iza awal fitiyar, yayin da su waɗannan samari suka shiga ko suka mayar da alkahaf, wato kogo. Idan an ce kahaf ne katon kogo a cikin dutse, amma idan ya kasance a bishiya yake ko kuma dan kankani ne to shine algaru kaman garu hira wannan karami amma wannan kato ne rubi irin yadda ya ishi mutane bakwai suka shiga ciki kowa ya samu gunda zai kwanta to idan wato a yayin da suka taro zuwa wannan kogi wato suka mayar da wannan kogi ya zama ma'awahu gurin zaman su faqalu sai suka yi addu'a ce rabbana ya ubangijin a cina yi ladunka rahama muna roƙonka ka ba mu rahama ka gafarta mana zunubanmu wahailana kuma ka wahayi ilana ka sauƙaƙa mana wato rashid wato min amrina ka sauƙaƙa mana wannan lamari namu rashadan ya zama shirya abubuwan nan da muka yi niyya Allah ka mai da shi alkhairi Allah ka mai da shi shirya Allah ka sa rahama ka sa lubufi a ciki to wannan addu'ar suka yi kuma Allah ta'ala ya karba saboda ta fito daga cikin zuciya wacce ce imani mai ƙarfin gaske mai zurfi ga Allah subhanahu wataala da suka yi wannan sai Allah ta'ala ya ce to fadda rabbana ala azanihi wato sai muka buga wani yin ko wani hijabi a kunnuwansu irin yadda ba za su ji magana ba kar a yi wani motsi su ji su farka wato shine sai muka sa suka yi bacci filkahas a cikin wannan kogo shine na adada shekaru masu yawa wato shekara 309 sun ma ba a sanahu sannan kuma muka tashe su daga wannan bacci me yasa muka tashi da lina alama dan mu san sani na zahiri ayyul hizbain a cikin su kansu ashabul kahf wato sun kashi su kashi biyu a game da wato tsahon wani lokaci suka yi a wannan kwanciya a wannan bacci waɗansu suka ce wuni ɗaya waɗansu suka ce kawai lamarin ne mu bar wa Allah to nan shine to a cikin su wanne ne ya fi sanin adadin zaman da suka yi haka nan kuma a mutane haka wato kaman mutane waɗanda ya kasance ko na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko na wani zamani to Allah ta'ala ya san kaman muhawarar da aka yi ta wannan zaman nasu waɗanne ne suka fi sani ayyul kizbai ahasa lima labisu amada ahasa suka fi kidin daga amada tsawon lokaci na lima labisu wanda suka zauna ta an ce daga inda za a kirga harafan daga summa ba asana li na'lama ayyul kizbai ahasa lima labisu ya zuwa kuma ƙarshen kissa in ka kirga za ka ga harafan daidai suke 300 ko kalmomi 300 ne da tara su ma dubu wato 309 salasun ya ce saboda ka gane cewa duk kalmar da kaga Allah ta'ala ya kawo ta ko wani harafi ko wata jimla wato akane yake wato akwai tsari akwai sirri a ciki in ban da haka bayan da za a kirga a ga sun zama daidai in ka zare wani abu to shikenan wannan tsarin ya kare wannan aya ta 10 rabbana atina min ladunka rahama wa hayyi lana min amrina rashada malamai suna cewa akwai wani waɗansu baituka waɗanda suke aka waƙe wannan aya a waƙe wanda ya kasance yake da bukata in dai yana yawan karanta waɗannan baitoci to lallai ku mujarrabi bismillahil azam ne a yadda muke ganin sa cewa wannan bukata za ta kasance wato karɓaffiya ce sune baitocin sune ya rabbi hayyi lana min amna rashada waj'al ma'unatikal husna lana madada wala tukilna ila tadjir anfusina wan nafsu ta'ajizu an istilahi ma fusida antal alim wa qad wajjahat min amali ila raja'ika wajhan sa'ilan wayda walirja'i thawabun anta ta'lamu faj'al thawabi dawama sitrini abada. Waɗannan su ne baitu shi guda hudu. Kana cewa ya Ubangiji ka sauƙaƙa lamarina ya zama shirya kamar irin yadda ashabul kahfi suka faɗa, kuma ka sanya taimakonka mafi kyau ya zama madadi ƙari a gare ni. Kada ka sa na dogara da dabarar kaina, don shi mutum yakan kasa gyara abin da aka ɓata. Kai ne masani, kuma na fuskantar da burina wato izuwa gare ka, izuwa naka, wato izuwa raja'i ƙaunarka, wajahan sa'ilin wayada. Na fuskantar da fuskata, na fuskantar da hannuna, ina roƙonka. Ƙauna tana da wani na musamman, kai ka san shi. Saboda ka sanya sakamakona, ka sa ladana ya zama asitira, rufin asiri gare ni da'iman har abada, zama a haka. To wannan kenan ɗaya, wa'annan su ne baitocin, kuma shi ne abin da aka faɗa a cikin baitu. Abu na biyu kuma shi ne, akwai sallah ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, wacce ake yin raka'a huɗu. Raka'ar farko wannan ayar ake karantawa goma. Raka'a ta biyu rabbishrah li sadri wa yassir li amri وحل قد سمي الله يفقه قولي. ركعة أكو أكي كرنت وأفقه أمري إلى الله إن الله بسيط بالعباد. أتفرد كما ربنا أتمنى نورنا وقفلنا إنك على كل شيء كثير. ركعة أولو سلم أبيو بايان أن يسلم أتكر شيء أي سجد بكت أن يأتى منونيا أنا كرئت الله كنا أشي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أربعين دقائق. Bismillahil azam ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bada shi, yace addu'ar dan uwansa Yusuf bin Matta, ba wani musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a a cikin ko menene kuwa sai Allah ya amsa masa. To bayan an gama wannan 43 din, kuma sai mutum ya roki bukatarsa, sannan kuma sai ya dauko. Amma sai bayan an yi sallama, sannan ake sake yin wata sajjada din. To akwai kuma wani abu wanda majarrabi ne, wanda shekara da shekaru muna baiwa masu jarrabawa, taimako na jarrabawa. Wa'innan ayoyi su ne ake karantawa. Wannan aya, rabbana atina min ladunka rahama wa hina min amna rashada, 313 a kullum, musamman idan an ce an sa ranar jarrabawa, an kafe jarrabawa, an san ranar da za a fara. To daga rannan sai ɗalibi za ka fara karanta wa'annan ayoyi 313 har zuwa a yi jarrabawar a gama, mai yiwuwa ma har zale fito. Sannan kuma salatin Annabi 500 shi kuma. To haka za a yi ta yi. Kuma abu wa'annan ƙa'idoji, idan an ce yau ne jarrabawar, an shiga ɗakin jarraba, kafin ka buɗe takardar ka yi salatin Annabi 10. Daga sannan duk wani abu wanda ya kasance ya ɓace maka, kake so ka tuno dandanan, sai kai salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam 10. Shi ma hadisi ya zo da wannan. Duk wanda ya kasance ya manta wani abu idan ya yi salatin Annabi 10, sannan ya ce Allahumma zakkirni ma nasitu wa allimni ma jahiltu, to za ka ji wannan abin ya zo. Waɗannan su ne abin da za mu faɗa yanzu game da wannan. Na'am, ci gaba.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
لقد قلنا إذا انشققا وينزو ذا أشقا من قصر أصحاب الكهف جلا دلا من فتي كشي نفرقو كشي نبيو shine bayani akan wannan kissa dalla-dalla. Na biyu kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaure zuciyarsu, ya tabbatar da zuciyarsu a kan imani wanda baya wani girgiɗi. To aya ta farko tana yin bayani ne akan cewa to gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai ba da wannan kisa kuma dalla-dalla. Na hana kusa alaika na ba sai ji dan so mun tabi a takaice yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma gashi mu yanzu za mu ba ka kissar su, za mu kiskanta maka kissar su bil haqi, da gaskiya. To yaya ake sai Allah ta'ala ya ce innahum fitya, abinda ake tambayar ka waɗansu samari din nan a zamanin da, to su waɗansu samari ne matasa waɗanda amanu bi rabbi, suka yi imani da Ubangijinsu, mu kuma zidnahum huda, muka ƙara musu shiriya. Kuma duk wanda ya yi imani, duk sanda ka yi imani da wani abu, sai Allah kuma sai ya ƙara maka wani imani, liyazdadu imanan ma'a imani. To saboda haka imanin su ga yadda yake, warabbana ala qulubihim, muka daure muka tabbatar da imani a cikin zuciyarsu, izqamu, yayin da suka tsaya a gaban wannan sarki azzalimi da kayanunsu mai bautawa gumaka, da ya nemi cewa su bautawa gumaka, samawati mu fa rabbus samawati ne wal ardh, ubangijin samai ne da kasa, ina za mu zo mu lalace mu bautawa wani itace kuma bautawa wani dutse, wanda itacen ko dutsen shi wannan ubangijin namu shine ya halicce su, dan nan da mu duni ilaha, mu ba wani gunki da zamu bautawa idan dai ba Allah din nan ba. Idan muka ce zamu bautawa da ayyala kada kullu idan sharqa, dan wato mun fadi magana wacce ta kasance to kiburin su wacce ta zama ta ba ta da wani amfani, mun wuce gona da iri. To saboda haka ga yadda za kuma su wato Allah wade da addinin mutanen nasu, ba wai tsayawa suka yi sun bayyana nasu imanin kai, a'a har ma ga yadda za su kushe irin yadda mutanen nasu suke yin bauta, irin yadda kayaninsu da shi da jama'a su suke bauta, su kuma dama su ma 'yan fada din ne, mutane ne maɗaukaka, ba wai haka talakawa ne kawai a gari ba. Kuma yadda abin ya faru shi ne ba wai wai abokai mai dama bari da ni da wani da wani dama haka nan muka taso mu shidan nan kawai shikenan, ko mu bakwai din nan, to bari shikenan mu je mu gaya sarki haka mu tsaya, mutum ɗaya ne kawai ya gamu da wani shi ma ina za ta a sanar za a fita, wato wannan ne ya zo wannan nan ya zo, amma kowa yana jin tsoron ya gaya wa ɗan uwansa aƙidarsa, bai sani ba ko ba aƙidarsa ɗaya ba, amma dai kawai dai suka yi dai kundumbala kowa ya faɗa, tunda dai kawai Allah su cewa amma wannan zai je ya faɗa a kanshi su uku, ni ba zan bauta gumaka, sai ce ai ni ma haka, sai wancan ce shi ma haka, shi ma abin da ya fito da shi ne, suka haɗu suka je gurin suka haɗu ne suka tafi. Suka ce haula ya ƙauna, waɗannan mutanenmu ne, da ƙayanunsu da shi da jama'arsa, ittakazu min dunihi aliha, su sun riƙi aliha waɗansu alloli gumaka ba Allah ba, laura ya atuna alim bisalim bai, me yasa ba za su kawo hujja ta bautawa gumakan, su kawo hujja kan gumakan na sun fi wannan Allahn mu da muke bautawa ba, saboda komai za ka kawo dalili, duk abin da mutum zai yi ya kawo dalili, shi ne sai da abin da mukan faɗa mukan kawo dalilai, littafi kaza malam waye ne ya faɗa, ko menene, ko kalma na faɗa, ko harfi na faɗa, ko aya na faɗa, akwai hujja wacce na faɗa, a duk inda ka tsaye ne zan ce da kai daga guri kaza. To saboda haka kuma menene yasa ba za su zo da hujja ba, kuma na zalimu, to in ku babu hujja to babu wanda ya fi kowa zalunci min ministara, ga wanda ya kago ƙarya ya danganta ta da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa wannan abin da yake bautawa ko Allah ne ya masa izini ko kuma yana bauta masa ne saboda ya kusantar da shi zuwa ga Allah. Wannan ya fi kowa wato kirkirar ƙarya, ya fi kowa zalunci, wato zaluncin kansa, kuma ya zalunci Allah subhanahu wa ta'ala tun da shi ya halicce shi ya koma kuma yana bautawa wani. Na'am.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم
من أمركم مرفقا. نعم. ولنكما إن دسك fice suka bar mutanen nasu kira in za su hijira su bar mutanen tunda wannan magana da suka gaya wa da kayanu su ba ta mai daɗi ba, rabbuna rabbus samawati wal ard, to wannan magana ba ta masa daɗi ba, saboda haka yanzu za su hada wato nasu yana su bar gari wato hijira da addi haka ka'ida take duk inda ya kasance kake kaga cewa ba za ka samu yin addinin ka hankali kwance ba, to ka bar wannan gurin ko ka bar wannan garin ko ka bar wannan ƙasa ko ka bar wannan gida, to idan kai haka ka yi abin da ya kasance daidai, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a, sai ya yi farka ƙasarsa ga tan tana da yawa, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, waɗansu ne da aka basu bisa hijira ba aka bar su a Makka, Allah ta'ala yake cewa to ba ga ƙasar Allah nan mai yalwa ba, ƙasar Allah ba mai yalwa ce ba, ku yi ƙaura ma zuwa gare ta. Wa man yuhajiru fi sabilillahi, wanda ya hijira saboda Allah, Allah ta'ala ya kawo irin falala wacce mai hijira, idan kai hijira za ka gudu da addininka sai ya zama wani abu ya samu ko kai rashin lafiya ko ka mutu, to Allah ta'ala zai rubuta maka wato lada na wannan hijira din, kuma Allah ta'ala zai gafarta maka kuma ya isar maka da buri ya kasance tankar ma kai. Mutumin nan wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da ya je ya yi wa wani fatawa akan Allah zai gafarta mana ko ba zai gafarta mana, sai wannan mai ce ka kashe mutum ɗari ba ɗaya 99 kuma Allah ya yi na Allah bai gaba kawai sai ya kashe shi ya cike ɗari kenan, to kuma ya rasa yadda zai sai ya ji labarin wani malamin shi wancan bai san ilimi sosai ba illa kawai ibada ya sani. Allah ta'ala yana da mutane waliyai salihai kashi kashi na ɗaya wanda wato zai iya ɗaukar sirrin Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan Allah yakan ba shi hidima ta bauta masa kira zuwa gare shi da kuma yin ibada gaba ɗaya. Akwai wanda ya kasance shi kuma ba zai iya wannan ba, to sai ya ajiye shi ya riƙa yin bauta, to shi mai bauta ɗin abin da ya sani kawai bauta yana ganin ba yadda za a yi, shi yana ganin kiya shi ma shi ba zai iya kashewa ba, amma mutum ya kashe mutum har ɗari ba ɗaya yana ganin wannan ba zai samu gafara ba, to shi ne to sai ya tafi wajen wani mai ilimi sai ya yi masa fatawa zan samu gafara ko ba zan samu, Allah zai gafarta mu ko ba zai gafarta mu, ba yace a Allah zai gafarta ai Ghafurur Rahim, sai dai kawai akwai shawara da zan baka, akwai gari kaza wannan garin mutanen Allah ne a garin ibada suke sun imani da Allah imani kyakkyawa, ka tafi can ka zauna tare da su ka mutu a cikin su insha Allah Allah zai gafarta maka, shine sai yayi niyya ya tafi can da ya tafi kuma shine akan hanya sai ajali ya zo a sheda man ya yi kusan mutuwa sai ajalin sa ya zo, shine ko wannan malami mai ibada ne shine ya jawo Allah ta'ala zai dauki ransa, to amma ga yayi niyya zai je wancan gari yana tsaka bai je ba sai ya mutu, sai Allah ta'ala sai ya aiko mala'iku, mala'ikun rahama da mala'iku na kuma wuta na azaba. Kowa yana ganin nasa ne, ashe wannan niyya da ya kurce zai je wancan gari ya kaura ya je wancan gari? Ashe tun daga sannan ma rahama ta fara shafarsa, tun har an rubuta shi mutumin kirki ne an rubuta amma gafarta masa. Su kuma mala'ikun azaba suka ce ai namu ne, tun da ya tashi bai taba dina na aiki na alheri ba, kuma ma ya kashe mutum ɗari cif. Saboda haka bayan saba wa Allah da ya yi, yudha'af lahu al'azab wa yakhlud fihi muhala illa man taba. Saboda haka bayan wannan kuma ga ya kashe waɗanda, ga haƙƙin Allah ga haƙƙin mutane. Saboda haka wannan namu. Su kuma suka ce ai kuma ya yi nufin zai je gurin mutanen kirki su bauta wa Allah ta, saboda haka namu ne. Shi ne sai Allah ta'ala sai turo waɗansu da mala'iku an ce waɗansu mutane su zo su yi musu shari'a. To shi ne suka kwantar da mutumin, aka ce to a auna, aka auno daga inda ya baro, aka auna daga nan kuma da zuwa inda zai je. To sai aka samu ya fi kusa da inda zai je. Saboda sai aka yi hukunci cewa wannan mutum na mala'ikun rahama ne, saboda haka suka ɗauki ransa sai ya kai shi aljanna. To wannan shi ne wato in kai niyya ka tafi wani guri inda za ka bauta wa Allah, to haka nan Allah subhanahu wa ta'ala zai maka, ko da ba ka je ba to Allah zai maka rahama. Wani sun ce a'a da aka auna ɗin wato sai wato ya zama daidai wa daidai, wancan garin bai fi inda ya gwaro nisa ba. To sai aka ce amma cikinsa ya abin da ya karu a cikinsa, to shi ya ɗan fi yin wajen can inda ya niya. Ke ta shi kenan, inda cikinsa ne shi ne ya zo ba ya tafi can. Wani kuma ce a'a Allah ta'ala ne saboda wannan niyyaye ya ce da ƙasa ɓangaren da ya baro ya ce ta ƙara faɗi, inda kuma zai je ya umarce ta ta ɗan tsoko ta ɗan tsoke kaɗan. To saboda ana auna sai ga ya fi kusa da can. To haka waɗannan ganin cewa sarki da suka faɗi wannan magana sai ya ce su tafi su je su yi shawara. To da suka tafi su je su yi shawara ɗin shi ne ba su dawo ba. Saboda haka suka haɗa kansu kamar yadda muka faɗa, kowa tasa ta kawo su, sun haɗu ne bisudufa ko incident ba wai da niyya ba. Suka haɗu su sun shida suka gamu da wani mutum a gona, ina za ku? Kaji ce ai sai mu tafi tare da karansa. Ya ce ai ba a tafi da kare ba. Saboda suka kori kare ya ƙi tafiya, suka kori kare ya dawo, suka kori shi har sau uku. Sai Allah ya buɗi bakin karen ya ce ni fa ina so ne tafiya da waliyan Allah. Shi ne to jin ya yi magana ya faɗi wannan kalami, to sai suka tafi da shi. To lokacin da suka bar mutanen nasu suka yi niyyar tafiya wancan kogo, ga abin da suke cewa wa izi tazaltumuhu, a yayin da kuka basu, wato a junansu ne suke magana. Waɗannan suna gaya wa wannan, ko wani yana faɗar magana ga sauran, yana cewa izi tazaltumuhu, idan kuka fita kuka basu kuka ƙaurace musu, wa ma ya'buduna illa Allah, kuka bar abin da suke bautawa banda Allah ɗin. Wato su suna haɗa bautan ne da gumaka da kuma Allah suke haɗawa su bauta musu gaba ɗaya, kamar dai yadda aka san mushrikai dama galibi irin bautar tasu kenan. Suna bautawa gumaka kuma suna bautawa Allah, suna ganin cewa wannan gunkin shi zai kusantar da su zuwa ga Allah. To idan kuka bar abin da suke bautawa gumaka amma buku bar ɗaya ɓangaren ba shi ne Allah, fa awu il tahti, kuka tafi wato zuwa kogo, wannan babban kogo, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, to Allah ta'ala zai yalwata muku arziki, zai yalwata muku wato rahama, zai yalwata muku lutufinsa. wato addu'a ce suke yi da confidence, wato sun yadda saboda imanin da suke da shi. Lalle lalle Allah ta'ala zai gama ku da arziki, zai gama ku da lafiya, zai kare ku daga abokan gabanku. Kuma sannan yuhayyi lakum, wato yasmin rabbukum min rahmah, shine rahamarsa, lutfinsa, kuma wahilakum min amrikum marfika, kuma a cikin lamarin kuma ya saka muku shi ma lutfi a ciki, ya saka muku arziki a ciki, ya saka muku kwanciyar hankali a ciki. Saboda haka Allah ta'ala ko ya karɓi addu'arsu suka je suka shiga cikin wannan kogo. To ga yadda halinsu yake a cikin wannan kogo. Na'am, sun yi jiya.
وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن
يؤمن
فلن
تجد له وليا مرشدا. To nan ma manzanni guda biyu bayanin irin halinsu a cikin kogo da kuma irin yadda Allah ta'ala ya surka wato nuna cewa aya ta Allah ya nuna ikon Allah, ya nuna irin yadda wato kudurarsa take. Wata rashamsa za ka ga rana, ya Rasulullah, izatala idan ta hudo ta zawaru tana kaucewa an kahafi, tana karkacewa tabar kogon nasu, wato don kada zafin rana ita ba, an ce saboda kofar kogon nasu yana kallon kudu. Wasu malamai kuma sun ce a'a, Allah subhanahu wata'ala shi ne yake karkatar da ranar ya hana ta bi ta inda suke don kar zafinta ya taɓa su. Tana karkacewa wata ran za ta nemi wato ɓarin dama a san take kudowa, sai ta yi wato kudu. Wa iza jaraba, idan kuma za ta faɗi, to shi nan ma sai ta kauce musu ta yi za ta shimali, wato ta ƙarfi duk muke nan, wato sai ce za ta shimali sai ta yi arewa. To haka take don kar ta taɓa su. Wuhun fifar jawaitin minhu, su kuma suna cin farfajiya minhu ta wannan kogon. Shi ne Allah ta'ala ce zalika min ayatin, wani yana daga dalilai na ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala. Rana ta taho ta kauce, in za ta faɗi ta kauce, ta yi dama ta yi hagu, saboda waɗannan bayin Allah kawai guda bakwai da su da karansu, tunda sun samu makiyayi sun zama bakwai kenan, ga kare ya zama na takwas. To wannan ƙudura ce ta Allah wanda ya halicci ranar, kuma ya halicci waɗannan bayin Allah, kuma komai zai iya yi kowanda ya fi wannan ne a kan waliyansa, ba abin da ba zai. Wannan ma kaɗan ne, don ko ya ce ba wai wannan kissa ita fi kowace kissa abin mamaki ba. Wadaka Allah ta'ala shi ne ya shirye su da lutufinsa da rahamarsa, amma da ƙayanin da shi da jama'arsa, shi kuma Allah ne ya ɓatar da su saboda adalcinsa, saboda ikonsa, saboda ƙudurarsa. Shi ne wanda Allah ya shirya shi ne shirye, wanda Allah ko ya ɓatar falan tajillahu waliyan murshida, ba za ka samu wani majibincin lamari, wani mataimaki wanda zai shirye su, ba za ka samu wani waliyin da zai shirye su. To haka halinsu yadda ya kasance kenan tare da wannan karama ta kaucewa rana don kada ta same su, kuma yadda Allah yake ji da su kenan. Hakanan suka zauna har tsawon shekara 300 da tara ranan nan bata bi ta kansu ba. Na'am.
وتحفظهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يسرف
بكم أحدا
لا أكبر
تيغ بدأ بياني أحال لستيشتي دكما بياني أكن يبدأ الله سبحانه وتعالى يتعشيط لغبت وتحسبهم وتحسبهم ورش كان سيكي أمان واتو وهم رقود sai kai tsamanin ai kazan idan su biyu don ku saboda baccin da suke idan su abu buɗe fa yake fa din magan nan da ake idan su abu buɗe ke kaman ba bacci suke ba wahum ruqud alhalin kuma suna cikin bacci wani qallibun zata yamini wa zata shimal suna cikin wannan kwanciyar sai Allah kuma ya rika juya su dama in an dade juya su hagu in an dade juya su dama dan kada kasa ta cinye jikin su ko ta cinye tufan su wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi shi kuma karan su ya miƙe hannayensa wato sawayensa na gaba ya dora kansa akai bil wasi wato a farfajiya ta wannan kogo daga wajen su a kofar kogon ya kwanta wani ya daga cikin farfajiyar wato kogon wato daga waje kenan shi ma karan haka Allah yake juya shi dama ya juya shi dama ya juya har fa shekara 300 wannan misali ne na irin yadda mutanen kirki wanda duk yake tare da su to shi ma ya zama su la yashqa bihim jalisu a wannan hadisi na zikiri ingantaccen hadisi wanda ya kasance Allah subhanahu wata'ala yakan turo mala'iku su rika yawo a bayan ƙasa banda waɗannan mala'iku da suke tare da mu wato hafaza banda su waɗansu mala'iku nan musamman tafsir duti Allah yake saka suna neman a ina ake zikiri kawai aikin su kenan kawai ina ake zikiri to da sun samu inda ake zikiri mutane suna zaune suna zikiri ko suna tsaye suna zikiri to sai su ta kiran juna ku zo su ga fa abinda ake nema ya samu abinda ake nema ya samu su din mala'iku su zo su tattaru a gun da ake wannan zikiri sai su gaya wa Allah subhanahu wataala mun samu bayan ya san komai fa gashi mun samu a guri kaza a unguwa kaza ana zikiri me suke nema suna neman gafara suna neman aljanna sun taba ganin aljanna ba sai kai da sun gani ma ai da zikirin da zai da sai ya fata me kuka ji suna neman tsari sun taba ganin mutu ai ba sai kai da sun taba gani ma ai da sai sun yi zikirin ya fata su yan to ku zama sheda duk gaba dai na gafarta musu sai wani mala'ika ya ce da Allah subhanahu wataala ina da magana ai akwai wani shi ba a cikinsu yake ba shi ba zikirin yake ba, shi bai damu da zikirin ba, kila ma zuwa ya yaga abin da suke yayi rahoto je su kisu. Sai Allah ta'ala ya biya wannan mala'ika ay kum qaumun la shaqibun jalis, hadda shi an gafarta musu. Ai su mutane ne wanda duk ke tare da su ba zai tabe ba, ba zai tsaya ce ba. To da haka wannan karas kare ne, bai taba talla ba, bai taba zai, amma karama su iri daya. Shi ma yadda suka yi wannan bacci shekara 309, shi ma haka yi bacci shekara 309. Yadda ake juya su, shi ma haka ake juya shi. Yadda ba a yadda rana ta gasa kuma, shi ma haka. Kuma shi ne kawai kare cilo guda ɗaya wanda aka ce zai zama ɗan aljanna. Saboda ba za a raba su ba, sam ba yadda za a yi su rabu. Shi ne al-mar'u ma'a man ahabba, hadisin nan na Zurbi bin Kubaysh. Shi yake tambayar wani balarabin ƙauye ne yazo yake kwallawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sai sabu ka ce 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 Allah ba ya hana na ta ji addu'a Rasul, amma ina isa ki kwallawa, an ce an hana isa ki kwallawa. Sai manzo Allah shi ma sai ya amsa masa kwatan kwatan yadda yayi kira shi din gaba bari mu yake na'am. Yace wai shi mutum ne ya kasance yake tare da mutane na kirki amma baya aiki irin tasu, shin zai zama tare da su a kodin su ce kware al-mar'u ma'a man ahabba, kana tare da wanda kake so, mutum yana tare da wanda yake so. To alhamdulillah muna son Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna son sahabbansa, muna son waliyansa, muna son salihai. Saboda ka lalle gashi a aikace a cikin Alkur'ani, kare yana tare da mutanen kirki, mutane ba jinsu ɗaya ba, kamar su ɗaya ba, kare ne, dabba ce wanda a kashe shi ma ya halatta. Kuma najasa ne, ba'a shi ma haramun ya ce, amma kuma gashi yana tare da zaɓaɓɓun bayi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah yake ji da su. Yayi karama a kansu wacce bai taɓa yi wa kowa ba, mutum ya kwanta bacci ba ya shekara 309, ya tashi rigarsa yadda ya sata ko dauɗa ba kai ba, ko ƙasa ba damfara ba, bare a ce ko ta tsufa ko ta yi annakiya ko gumi ya lalata ta ko wani abu ko gara ta ci, yadda suka kwanta haka saboda haka da suka tashi suke gani a wai yanzu a wurin nan wai tun yaushe ne muku, sai wani ce a tun safa ba ne, tun safa ne kai wannan magana ma dai ku bata, Allah ne ya san tun yau tun yau ku sai ka je ka tsara ka je sai mana abinci kawai. To amma fa kai hankali, mutanen da muka buru kudin nan dazu karfa su gane muna nan, su duk sun dauka wuni ɗaya ne. To ku ga irin yadda Allah ta'ala yake ji kuma hadda karan nasu fita, ba komai bane saboda ingantaccen imani da ƙarfin imani da ya kasance a zuciyarsu, wannan ce ta jawo musu samun wannan karama. Saboda haka muna san su, muna san duk mutanen kirki, wa hasuna ulaika rafiq. To ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wato Allah yake cewa da fa za ka je ka rika ka gansu, ina ba za ka iya ba, duk da ce duk da annabtakan nan, duk da san da nake maka, duk da jarumtan nan taka, duk da fifitaka da ni a cikin halitta, in ka gansu ba za ka iya ba. Lawalaita minhum firara, da ka juyi a guje don saboda tsoro. Saboda Allah ta'ala da ya bar su a hakan, ya san komai yana iya faruwa, saboda haka to sai ya saka musu kwarjini, wannan kwarjinin ya kasance shine zai rika gadinsu irin yadda ba abin da ya isa izo ya taɓa su. Kofa ce ta kogo, ba wani ƙyaure suka saka ba, ba wani abu bane, kai kogo ne kawai, komai yana iya shiga, kura tana iya shiga, zaki yana iya, mutane suna iya shiga su gano su, amma Allah ya hana, ya sa musu wani irin kwarjini. Ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lawalaita minhu wa lam mulita minhu ru'ba, da shadda a wata kira, wato da sai cikinka ya ɗuru wato da tsoro. ar-ru'ub shine wato tsoron da zai gama jikinka gaba ci daya ka rika karkarwa kana ta makyarkata. An ce Muawiya yayi lokacin da yaje yaki Sham sai aka biyo ta gurin ce aiko nan shine ake fada ashabul sahih ko to aiko da an je an duba to akwai Ibn Abbas a ciki cikin wannan runduna yace a Ibn Abbas kar a ce saboda wanda yafi kama a gurin Allah Allah ta'ala ya ce da idan yaje ba zai iya zai dawo a guje a cikin tsoro to wani ku idan yaje to sai ba ma tsoron bane abin da yafi tsoro shi zai kama amma sai ya kide sai tura ya fita a jarraba ka sai aka tura waɗansu mutane su je su dubo su zo su ba da labari suna shiga wuta ta kama su sai iska ta taso iska kawai ba a ga wutar ba amma iskar ce ta zama kaman wuta kawai sai ta kone su komawa da basu ba kenan bare su ba da labari an ce sun ce ga akwai gurare da ake cewa wayan suke ga inda suke wani an ce a kasar Iraq suke an ce a kasar Sham suke an ce a wato inda suke da insha Allah zan dauko za mu fito muku da hoto na inda suke a halin yanzu da ake zuwa ake ziyara saboda dama an ce an yi masallaci a gurin to za ku ga ma dai ba na an karanta wannan wa kazalisu haka ba asana Allah yake to sai muka tashe su daga wannan baccin bayan sun shekara 300 a shekaru irin na Shamsiyya irin na Bature irin su January kaza irin wannan wata uku da tara kuma a shekara ta Kamariya shekara ta Musulunci duk shekara 30 akan samu rara ta shekara uku duk shekara 100 akan samu rara shekara uku duk shekara 100 akan samu rara shekara uku dan saboda an ce Yusha'u wani annabi ne da aka taba yi wanda Allah ta'ala ya tsayar da rana saboda shi to sai aka samu ƙarin kwata shine ake samun wancan ko da yake dai ina jin wata magana ce ta watan Fabrairu menene yasa yake zama 28 watan yake zama 29 to saboda haka Allah ya ce to sai muka tashe su liyata sa'alu bainahum dan saboda su yi muhawara tsakanin su qala qa'il min sai wanda daga cikin su yace kamla bisu wai cin yaushe muke a gurin qalu sai suka ce labisna yawman wuni daya kuma wani sashi daga wuni kuma ba a kai wuni ba dazuni qalu rabbukum sai suka ce sai wani bangaren kuma yace rabbukum ubangijinku a alam zuwa labisna shine yafi sanin cin yaushe kuke dama ya ce ayyul kizbai na ahsali ma labisu amada to wannan shine muhawara ku bar wannan magana kai fa ba asu ahadakum bi warikum hazu ku aiki ɗaya daga cikin ku da wannan kudi na azurfa wato alwarfa shine azurfa sawa'un an kira ta ko ba a kira ta zama kudi ba shi da yake cewa warfa da larab ku aike shi ila madina zuwa binni falyanzur ayyuha azaka ta'ama ya bincika garin ko daga wannan abincin wanda amma ko kuma yayi taka tsantsan kar a san da su kar a gane wannan ɗaya ne daga cikin mutanen nan waɗanda suka gudu saboda ka sai a kama su a mayar da su wajen sarki su sun ɗauka sarkin nan yana nan har yanzu akan bakansa tunda ɗazun nan suka baro shi wala shi nan bikum ahada na'am
إنهم يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تؤمنوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم
لنتخذن عليهم مسجدا kiso da ka ka tafi a hankali a nutse kai sayayyan nan a cikin nutse kuma kar ka yarda a dago ka a gane ka shi saboda haka innahum yazharu wato da bayanu su da wanda suke bauta a goma sannan idan fa har suka gane ku suka yi rinjaye da ku suka kama ku yarjumu ku za su kashe ku ta hanyar jefewa au yi idukun ko kuma su mayar da ku wato su canza ku tunda dama ba ai in aka ce a mayar da mutum wato kaman dama can da yanayi ne ya daina to wato sai wato su canza ku daga halin da kuke na bautar Allah su canza ku ku koma masu bautar gumaka to daga wannan idu ba yana nufin su koma cikin bauta bane ba na komawa bane na sayrura ne yusawwirukum su mai da ku cikin ko kuma su canza ku ku koma irin addinin su millatu su in ku aka yi haka wani ne fa daga ciki yake fadar wannan fata walan tuflihu idan abada to har abada ba za ku raba bauta saboda idan kai mana haka to ka cuce mu saboda kai duk yadda za kai kada a gane ka saboda kowane ɗaya ba mai daɗi ba ne ko dai a kashe mu ne ko a mai da mu wancan ko a canza mu koma wancan to shi ne fa ya tafi da ya tafi ya je ya ga abinci sai ya miƙa ya ba ni abinci sai mai sayarwa da abinci sai ya duba kai ina ka samu wannan taska ta ta dukiya shi yana ganin wata taska ce ta irin wannan kuɗin a ajiye a wani guri Allah ya ganar da shi ya dauko ɗaya daga ciki to saboda haka wannan aka matsa shi zai je ya faɗi sakin da ya samu sai a ina ka san ta ina na samu nawa ne da na samu daga wajen mahaifi ce wannan fa irin kudin na sarki a waɗansu shekaru can an ce sun bata an nema ba a samu kenan wato kai ne ashe kai ka sace ce shi ba shi ba wannan kudin ka ne kin yace ta da safan nan in ka tawo daga gida da ke sai bai ba shi kenan dai ana ta jaya har dai mutane aka taru har kuma yan sanda suka shigo kuma wannan kasar ya kasance sannan kuma komai ya canza da kayanu su babu shi masu bautar gunki babu musulmi ne duk salihai ne ba wani zancen abin nan waɗanda suke kan addinin su ne kan aqidar su waɗancan babu su amma kuma sarki na wannan zamani yana fama da burbushin iri-irin su wannan jayayya tana nan akwai wani abu ya fito wanda ake ta jayayya akai cewa wanda ya mutu in ya mutu shikenan ba za a yi tashin alkiyama ba in hiya illa hayatun dunya na mutu wala ba wa ma yuhlikuna illa ad-dahr to wannan shine abin da yake damun wannan zamani kowane zamani zaka samu akwai wani rikici da ake akan addi wani suna ce kaza ne wa'in suna ce kaza to a wannan halin ake saboda ka yan sanda suka kama wannan mutum sai kai shi wajen sarki sai ya ga wannan daga ina to amma shi ma kan da ya ji a jikinsa titina sun canza duk garuruwa sun canza abubuwan da ya sani gidan wani ma daga cikin mutanen nasa wanda suke a can kogo da ya zo daidai kun ya shaida amma sai ga kasuwa ce komai ya canza saboda sai ya ba shi kistar fa ga yadda abin yake ga yadda abin yake to ai ni ba wancan bane sa sun tsakani ma an yi sarakuna ba iyaka yanzu kuma musulunci ne addini ne irin wanda kake saboda ka sai hankalin sa ya kwanta shi yanzu ina yan wannan ai suna can na baro su to a sheda ma kuma tun da a fada ne akwai wannan alloda ma yana nan da sunayen su ce to kai ya sun ka sai in fada ina sunan sauran duk sai ya fada har kuma haka to ai ya kamata mu tafi da kai shikenan kuma akai hawa na mulki aka tafi inda suke kuma da aka tafi aka yi kusa da gurin ke to amma sai ku dakata su yanzu ba su san da wannan labari su sun idan za su dauka an kamo ni zan je musu bayani shi ne je ya yi musu bayani kunji a shefa nan fa nuna wurin shekara 300 ne muka yi a gunna muna tsammanin yau din nan muka zo a shekarar mu 309 to kunji saboda haka me yin shawara shi to mu yanzu komai ya canza wato kai in zaka rayu ne da abubuwan da ka sani to babu iyayensu babu kakanninsu, ba danginsu, ba wanda suka sani garin, ba wanda ya sani, ba wani abu da suka sani, komai ya canza, gine-gine sun canza, bishiyoyin da suka sani ma duk sun duk ba su bane, waɗansu ne kawai suka sani. Gaskiya ba za su iya rayuwa a irin wannan rayuwa wacce ta kasance ba kowa nasu. Kuma sannan abu na biyu kuma suna jin tsoro kar ya kasance ko wata shiga-shiga ba zurfi ko kuma zamansu da mutane ya mai da su kuma wani hali imaninsu ya rugu. Take kai su dai kawai suna roƙon Allah dai kawai ya karɓi ransu kawai. Shi ne suka Allah ya karɓi ransu a haka. Sannan kuma Allah ya sa daman kwarjinin nan yana nan, suka zo suka yi, aka zo kamar dai za a shiga amma aka kasa. Dole ne sai wani magini aka yi na musamman aka rufe wurin. To shi ne Allah ta'ala yake cewa abin da aka karanta, ko kazalika kuma a asarna alaihi, muka bayyana su, wato mutane suka gane su, suka san su ne, ko meye hikima. Ya'lamu, dan saboda mutanen san anna wa'adallahi haqq, alƙawarin Allah gaskiya. Wancan wannan sarki na zamanin nan yana munna, saboda kai tara jama'a abin da nake gaya muku na cewa in an mutu za a tashi, ake cewa ba haka bane. To ni alhamdulillahi ga hujja na samu, ga waɗannan sun kwanta bacci, Allah ya kashe su shekara 309 ga sun taso, hatta rigar take jikinsu ba ta dauɗa ba, bare ta kage bare ta yaki. Saboda haka muni akan gaskiya, kuma dole ƙasa ta yadda akan haka. To wannan shine Allah ta'ala ya li'alamu, dan su san annahu adallahi haqq, alƙawarin Allah gaskiya ne. Wa anna sa'ata la rayba fiha, kuma lalle in an mutu za a tashi, akwai ranar tashin alkiyama, a inda za a yi kowa hisabi na abin da ya aikata, in khairan a sata masa da khairan, in sharran a sata masa da sharran. To me yasa Allah ta'ala ya yi wannan? Ai a sanda din Allah ya tashi, ana tsaka iziyata na zuna, ana tsaka da jayayya, suna su mutanen ƙasar, suna tsaka da jayayya bainahum, a tsakaninsu jayayya a amrahum, wato ta lamarinsu wanda ya shafi wannan ce ba za a yi tashi kyan wannan, wannan kuma ce za a yi. Kawai da ka sai faƙalubu nu aliyan buniya, to mutane ne kashi, akwai musulmi wanda suna kan addini irin ko na nasara a wannan lokacin, kirista da kuma kafare, waɗanda ce har yanzu dai ba za a rasa kafare. To saboda haka sai su musulmi suka ce ubunu alaihim buniya, wato a su kafaran suka ce ai sai ai wani gini a gurin. To sai ba su samu goyon baya ba. Wannan jumla ce, to sai ya kasance allazina galabu ala amrikum, waɗanda ya kasance su kuma masu ƙaunarsu, masu sonsu, wato masu addini irin nasu musulmi, suka ce lanattakizanna alaihim masjida, lallai za mu gina masallaci a wannan guri. To shi ne Allah ta'ala ya kawo wannan jumla itirabiyya, rabbuhum a'lamu bihim, ko dai Allah ne yake rabbuhum a'lamu bihim, Allah ubangijinsu shi ne ya san halin da suke ciki, ko kuma mutane suka ce Allah ke san halin da suke ciki, ko kuma mutanen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa suka ce Allah shi ya san, Allah ubangijinsu shi ne ya san halin da suke ciki. To a nan haka aka zauna, yanzu zancen da ake masallacin yana nan, ana ziyararsa, ana zuwa ana sallaci. Wannan yana nuna kenan, wato ba haramun bane cewa a gina masallaci, wato a inda kabari yake. Abinda kawai malamai suka ce makaruhi ko khilafu aula shine ya kasance kabarin yana alqibla, to kabarin yana alqibla, ana sallah kuma yana gaba, to yayi kama da kaman shi ake bauta, amma ana sallah yana baya. Amma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk haka ne, waɗansu suna sallah yana gabansu, waɗansu suna sallah yana bayansu. Dan kai liman, dan ka wuce kana sallah ka bar kabarin Annabi, to ai kuma can akwai dubunnai, tunda nan daga kabarin Annabi zuwa can tsananin sa ya ce sahu 8 an mutu ke, to kuma can baya za a samu sahu ya kai 1000, to duka kabarin Annabi yana gabansu, waɗansu kabarin yana damansu, wani waɗansu yana agunsu. Sai yana nuna wannan da ya yi ila kawai ai tausi'a, wato shi yana da ba a ciki yake ba, ƙare-ƙare da ake shi ne ya shigo da shi ciki. Ya kashe dai abin da za a faɗa ke, amma wannan mas'ala shi ne kamata a abin, wato abin da ba a ci ka ɗauki ka mai da masal da ƙabarin ya zama shi za ka bauta, ko kuma ka yi ginin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam cutarsa ta ajali ya yi wannan wasiya la'ana Allahu bi yaku ittakhazu qubura anbiya'in masajida kabarin ne suka mai da shi masallaci akwai wannan hadisi wanda ya kasance kawo to a ƙarshe rannan mun yi maganar wannan halwa ta ashabul sahabi yanzu a gurguje za mu kawo ɗayar haka ke idan kana so kana san alkanzu almudassar kuma alkibiritul ahmar wal ambar al ashhab kuma ka bude wannan taska kuma ka warware to ramzinta wato ita kanta ka samu pin ko kuma password na shiga cikin wannan taska to ga kan da za ka shine ka samu guri mai tsarki ko mai tsafta wanda yake nesa da muryar mutane da kuma motsi da hayaniya ka yi wani gurin sallah na musamman saboda wannan aiki ka shimfiɗa turbaya mai laushi ita ma mai tsafta ka yi wanka ka sa tufafi dukkanin sai zama fari ne ka yi turare sannan sai ka shiga cikin wannan turiyata wannan salwa din karkaci kuma karkasha duk wani abu da ya kasance akwai ruhi ya fito daga mai rai ko kuma shi kansa ma mai rai din ne kuma abin da ake bukata sai ka yi kokarin yadda zaka samu wata wanda ya kasance ranar farko a cikin wannan wata juma'a ce ka shiga wannan halwa din bayan sallar juma'a kuma ka turare wannan guri da turare mai kanshi kamar mai muka fada turare mai kanshi kamar ya kasance irin su lubban zakar irin su jawi irin su nit wato nit shi ne irin turaren na tsinke irin su ambar idan an samu sannan ka karanta suratul kahfi bayan kowace sallah kafa daya da daddare kuma karanta kafa bakwai to duk lokacin da kake karatun wannan sura din to sannan za ka rika saka wannan turare har sai ka gama wannan adadin idan daren juma'a ya zo sai ka durkusa kan gwiwoyinka kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ka karanta suratul kahfi ita kuma kafa 40 kai sallah raka'a biyu tsakanin kowace kafa biyu idan karanta kahfi kafa biyu sai ka dace kai sallah raka'a biyu fatiha ce da kulhullah uku a kowace raka'a sannan kai salatin annabi 10 idan ka gama karatun kuma sai kai kissiki fari ka gode wa Allah subhanahu wataala ka karanta albaqiyat as-salihat subhanallahi walhamdu la ilaha illa wallahu akbar kafa dai idan gari ya waye sai kai sallah asuba wato juma'a kenan ta biyu idan zaka zauna ne sati biyu ko da safe sai ka gode wa Allah subhanahu wataala da dukkan irin godiya wacce Allah ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani ina da surori da suka fara budewa da alhamdulillah akwai fatiha akwai suratul fatir akwai wannan kahfi wacce muke karantawa akwai suratul an'am kuma furqan to wayannan ayoyin farko din kana iya karanta su to kuma sai ne to ka gode wa Allah da waɗannan almahami to idan ka gama addu'ar tata sai ka tayi sai ka fita kana zikirin Allah har sai ka fita ka bar bada lagari to sai wani hadimi na wannan sura a siffar saurayi mai kanshi zai sallama gare ka sai ka mayar masa da sallama kai ladabi a tare da shi saboda zai baka wata jaka ne wanda akwai dinare 1000 a ciki kuma sannan a yi maka sharadi daga cikin irin sharadin shine zaka rika ziyartar matattu wato makabarta a kowace juma'a kuma karka manta fakire da miskini kuma karka yi sako musamman na zina da wannan abin da aka baka kuma sannan sai ka gode wa shi wannan hadimi to idan kai haka to shi hadimin zai ci to kai bawan Allah abinda zan gaya maka shine duk lokacin da ka sake yin wannan karatu ka aikata kamar yadda ka aikata to a kowane wata za a baka wannan abu da aka saba baka kenan zai zama kenan kowane watan ba sai ka jira wanda yake farawa da juma'a ba kenan na farko shine yake farawa da juma'a to sannan kuma sai ka ce ya kowa to yadda ake juyar da shi shine wato sai ka ce shakarallahu sa'aya wa ghafara lana wa laka wan sari ma'ajuran bi khairin to wannan shine karshe abu ne kamata kuma kai sai ka boye wannan sirrin ka ne har ka rika bayyana wa mutane kana da kuɗi kana da wadata kana wadata karshe ai ga yadda nake samu ai ga yadda nake samu ka boye sirrin to wannan shine bi kenan akwai wanda muka bayar sannan daga kuma wannan saboda ka Allah subhanahu wataala ya amsa abubuwan da muka yi daidai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana rabbana amana bima anzalta wa tabana rasulaka fa kunna ma ash-shahidin sallallahu alaihi wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin wa hamdu lillahi rabbil alamin ayya ila
la 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 la